الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 7 ga watan ramadan a wannan shekara ta 2024 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 1 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya a wannan ɗakin taro na wannan cibiya ta da addinin musulunci ta Imam Malik Islamic Center. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagorancin duk abin da za mu faɗa ya zanto daidai, ya kuma ba mu ikon fahimtar daidai tare da aikata daidai a cikin maganganunmu da ayyukanmu. Kila idan akwai lacca da za ta ba ni wahala a cikin wannan azumin, ina fatan ka zanto wannan ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe. Na farko dai ban sami saƙon laccar ba a yalwataccen lokacin da zan iya tsara ta ko ma in rubuta ta. Wannan ko ya faru ne saboda shi Malam Muhammad Mustafa yana ɗaya daga cikin mutanen da na riga sani a nan cikin garin Maiduguri kafin kowa. Da haka ya yi amfani da wannan sanayyar da abota da ke tsakaninmu kawai ya faɗa mun cewa zan yi lacca bayan ko lokacin ƙurarre ne, wanda inda wani ya faɗa mun ba shi ba ƙila da ba zan yi ba. Da haka duk gifi da za a samu da cikas a cikin laccar, to ina jin zunubin zai zama a kan shi ko kuma shi zai ɗauki kaso mafi tsoka na laifin ko kasawar da zan samu kaina a ciki wajen gudanar da wannan lacca. Ina fatan ka yi gamo da za ka ɗauka. To ya gudu. Na ɗaya kenan. Na biyu, yanayin da nake ciki ba yanayi ne nadda zai bani damar in yi lacca irin yadda nake so ba, amma dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya kasance na amfana nima na amfanar. Abin da yake da ni matashiyar lacciyar shi ne wato alaƙar alƙur'ani mai girma da watan Ramadan, alaƙa da ke tsakanin alƙur'ani mai girma da watan Ramadan. Kun shakka babu akwai alaƙa mai girman gaske tsakanin alƙur'ani mai girma da wannan wata da muke ciki na Ramadan. Alaƙa ta farko, an saukar da alƙur'ani ne a cikin wannan wata na Ramadan, kamar yadda ayoyin alƙur'ani ɗin suka yi bayani da kansu. Ubangiji ta'ala ya ce, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sannan kuma ya ce, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul 'alim. Lafazin inna anzalnahu hawun din nan yana nufin alqur'ani, lalle mun saukar da shi alqur'ani fi laylatil qadr a cikin wani dare mai babban lamari, mai babban sha'ani. Ayar da ke cikin suratul Dukhan kuma, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, lalle mun saukar da shi alqur'ani a cikin dare mai albarka. Wato dare mai albarka shine dare na lailatul qadri. Abinda yasa daren yake da albarka shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul qadr din. Da yace wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahr. Me ya sanar da kai abinda ake kira lailatul qadr? Daren lailatul qadri dare ne guda ɗaya wanda ya fi watanni 1000 falala da daraja a wurin Allah madaukakin sarki. Ma'ana dukan wanda Allah ya zaɓe shi ya yi masa gaman katar, ya sa shi cikin wanda suka yi aiki na alkhairi a wannan daren, irin aikin da Allah ɗin ya karɓa, to moriyar da zai samu kafin ya samu abin da ya kai wannan yawa har sai ya yi ibada a cikin watanni 1000 ko sama da haka. Wanda watanni 1000 a lissafinsu shekaru 80 zuwa 80 da wani abu, wanda a cikin ƴan adam ba kowa ne yake yin tsawon kwanan da zai shekaru 80 a duniya ba. Kuma ko da dai mutum ya yi shekaru 80 a duniya, ba lallai ba ne ya samu sukunin yin ibada da bautar Allah a cikin dukkanin shekarun 80 ɗin, tunda akwai shekarun da suke na yarinta ne, na kuruciya ne, na kafin balaga ne, akwai kuma kwanakin da ɗan adam zai samu kansa a cikin halin rashin sukunin da zai iya ibada, rashin lafiya ko wata matsala cikin matsalolin rayuwa. Amma a daren lailatul qadr kuwa mutum na iya mamaye shi da ibada gaba daya. Awanni ne ababen kidayawa taƙaitattu, wanda duk wanda ya ci nasarar wato yin ibada a cikinsu wato daidai da wata 1000 ko sama da wata 1000. To wannan shi yasa daren ya zanto mai albarka, shi yasa ce lailatul qadr khairun min alf shahr, kuma yace mata lailatul mubaraka. Don haka a cikin wannan dare ne Allah ya saukar da alqur'ani, shi kuma dare ne da yake cikin goman karshe, kamar yadda kowane musulmi ya sani matukar yana zuwa makaranta ko inda ake yin karatu. To amma saukar alqur'ani a cikin wannan dare ita ce sauka ta farko, ba sauka ta biyu ba. Domin alqur'ani an saukar da shi saukarwa iri biyu. Saukarwa ta farko ita ce aka yi a wannan dare, aka ɗauko alqur'ani daga wurin da ake kira lauhul mahfuz, Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz, zuwa ga wurin da ake kira baitul izza a saman duniya ta farko. Wannan an ɗauko alqur'ani zuwa wannan wuri, ko an saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza a daren da ake kira daren lailatul qadri a cikin watan ramadan. Amma saukar da alqur'ani ko ta biyu, wannan an saukar da shi daga baitul izza saman duniya ta farko zuwa ga manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuwa ya faru ne a cikin shekaru 23, 13 a Makka, 10 a Madina bayan an yi hijira. Bambanci tsakanin saukarwar farko da ta biyu shine, ita saukarwar farko an ɗauko alqur'anin ne gaba ɗayan shi daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza. Wannan shine bambancin farko, gaba ɗaya aka ɗauko shi aka ajiye shi a baitul izza. Amma ta biyu kuwa an karkasa shi ne kashi-kashi, kamar yadda Allah ya ce wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Shi wannan alqur'ani mun karkasa shi, mun rarraba shi, ba gaba ɗaya muka saukar da shi ba. Wani lokaci aya 5, wani lokaci 10, wani lokaci sura cikakkiya, wani lokaci rabin sura, dan ka samu daman karantawa mutane fi a hankali har su fahimta su iya. Idan wani kaso na ayoyi ya sauka 10 ko 15, ba za a sake saukar da wani ba sai bayan mako ɗaya ko kwana uku ko ma kwana kaza, don saboda mutane su samu damar koya su iya su sa cikin aiki. Faraka na mun rarraba shi, mun karkasa shi, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, don ka karantawa mutane shi a hankali, wa nazzalnahu tanzila, mun saukar da shi kashi-kashi, matukar saukarwa. Kun ga bambancin, wancan gaba ɗaya aka ɗauko shi, amma wannan kuma an karkasa shi, wancan a dare ɗaya, wannan kuma cikin shekaru 23. Sannan kuma ɗauko shi daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza ba ta hanyar mala'ika Jibril bane, amma saukar da shi daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya faru ne ta hanyar mala'ika Jibril, shine jakadan Allah ko dan aiken Allah da Allah ke aikowa da adadi na ayoyi da ya nufin saukar da su zuwa ga manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duka ko ba komai dai, Allah ya zaɓi watan Ramadan ya mayar da shi watan da ya saukar da alqur'ani a cikinsa. Wannan ita ce alaƙa ta farko da ke tsakanin Ramadan da alqur'ani mai girma. alaka ta biyu da ke tsakanin Ramadan da Al-Qur'ani mai girma, alaka ce ta qiyamul layl, domin daga cikin mafi mahimmancin ibada da mutum ke yi a cikin watan Ramadan bayan shi azumin akwai sallah ta dare, sallar da ake kira qiyamul layl, ko mu ce mata qiyamul Ramadan, wanda manzo Allah ya faɗi falalarsa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito, yace man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dukkan wanda yake qiyamul layl a cikin watan Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai neman lada a wajen Ubangiji, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta mishi abin da ya taɓa wucewa a baya na zunubansa. Ko shakka babu, wannan hadisi na nuna falalar yin qiyamul layl, wato tsayuwar dare a cikin watan Ramadan, wanda idan an tashi yin tsayuwar dare tana da salo daban-daban da mutum zai iya yi, ko dai mutum ya zaɓi salon adadin raka'o'i, shi abin da yake so raka'a nawa yayi, 20 yayi, 23 yayi, 30 yayi, 40 yayi, wani haka yake so ya samu kaso mai yawa ta fuskan adadin raka'o'i, wani kuma zai fi son abin da ya kamata ya samu tsawon karatun da ya yi, daɗewar da yake a cikin kowace raka'a minti nawa yake yi, minti 5 ne cikin kowace raka'a, ko yakan kai minti 10, ko yakan kai minti 15. To waɗannan ababe guda biyu suna da bambanci, domin ta iya yiwuwa wani idan ya ɗauki salon shi abin da yake so yawan raka'o'i, ya zo ya yi raka'a 20 a cikin awa ɗaya, wani kuma abin da yake so dogon karatu, kowace raka'a minti nawa ta ɗauka, sai ya zo ya raka'a 10 cikin minti 20. Ko shakka babu, wancan ya fi dogon karatu, amma wannan ya fi yawan raka'o'i. To a cikin mutanen nan guda biyu, wanda ya fi kowa falala shi ne wanda ya fi doguwar tsayuwa sama da wanda ya fi adadin raka'o'i. Da mutum zai zo ya raka'a 30 a cikin awa ɗaya, sai wani ya zo ya yi raka'a 11 a cikin awa ɗaya, mai raka'a 11 nan ya fi falala a wajen Allah sama da mai raka'a 30. Tunda abin da ake so a cikin sallar dare, a cikin qiyamul layl, shi ne doguwar tsayuwa. Shi yasa da Allah ya bada labarin sallar, bai bada labari da kowane irin abu ba sai tsayuwa. Bai ce ba dogon ruku'i, bai ce ba dogon sujada, bai ce ba adadin raka'o'i, sai ya bada labari da al-qiyam, tsayuwa. Yace ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, ya kai wanda yake lulluba da dare ya kwanta barci, ka tashi cikin dare ka tsaya. Sai aka bada labarin tsayuwa sama da ace kayi adadin raka'o'i, kayi sujada da yawa, kayi ruku'i da yawa, sai aka ce kayi tsayuwa mai yawa, qumil layla, tsaya wa dare gaba daya. Kuma ma hoton da zamu kalla na qiyamul layl din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda hadisi suka nuna cikin sahih al-Bukhari, ko shakka babu tsayuwar da yake tafi adadin raka'o'i yawa. Na farko dai Aisha ta ce Allah ta kare da a gare ta, manzon Allah bai taɓa tsallake raka'a 11 ba a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan, raka'a 11 yake yi. Na biyu kuma ita da kanta Aisha ta ce naga annabi kan tashi yayin qiyamul layl, a wata riwaya tace har kafafunsa su kukkumbura, a wata riwaya tace har kafafunsa su tsatsage. Sai malamai suka hada riwayar guda biyu cewa mataki na farko da kafa take yi sakamakon tsayawa a tsaye shine za ta kumbura, sannan bayan ta kumbura daga baya kuma za ta tsage din kenan. Shi yasa a kowace riwaya abinda Aisha ta faɗa gaskiya ne, annabi yana dogon tsayawa da har kafafunsa suna kumbura. Kaga ko mutum ya zo ya raka'a 30 cikin awa ɗaya ba abinda zai sa kafafunsa ta kumbura, amma idan mutum na son ya jarraba ya gani kafafunsa za su kumbura ko ba za su kumbura ba, ya raka'a biyu a cikin awa ɗaya ya gani, ya ji wata irin gajiya zai tara wa kansa a cikin wannan tsayuwar, to wannan ya fi falala a wurin Allah sama da yawan raka'o'i. To idan mun yi tsayuwa ita ta fi falala a cikin qiyamul layl sama da yawan ruku'i ko adadin raka'o'i, menene ake karantawa lokacin da ake tsaye? Tasbihi ake yi, karatun tahiyya ake yi a tsaye, salatin annabi ake yi, ansar da za ku bayar a'a. To me ake karantawa? Kowa ya san Qur'ani ake karantawa. To ashe kenan wannan ita ce fuska ta biyu ta alaƙar Al-Qur'ani da watan Ramadan. A cikin Ramadan ana yin tsayuwar dare, tsayuwar daren nan mafi muhimmancin abin da ake karantawa a ciki shine alqur'ani mai girma dogon karatu da ake yi. Abdullahi dan Mas'ud ke cewa nayi sallar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ka dan yi mummunan aiki. Sahabbai suka ce menene mummunan aiki? Yace saboda ka dan in fita daga sallah in kiyale shi yayi kayan sace ka dai, dan na tsaya har na gaji bai rukuyi ba. Salim Maula Abi Huzaifa yace na zo wajen Annabi wata bukata ta da dare, ina zuwa shi kuma ya tayar da sallah ya shiga sallar dare. Sai na ce to bari in jira kila yanzu zai gama. Sai ya kamo suratul Baqara yana ta yi ya yi ruku'i bai yi ruku'i ba. Yace to kila dai sai ya yi raka'a 100 sannan zai sai ya yi aya 100 zai ruku'i. Ya yi aya 100 zai ruku'i ba. Yace kila sai ya yi ta 200. Ya yi 200 zai ruku'i ba. Manzo Allah ya karance suratul Baqara gaba ɗayanta izo biyar ba kaɗan. Ya karance suratul Ali Imran, ya karance suratul Nisa'i sannan ya ruku'i. Ma'ana abinda muke kasawa cikin kwana biyar manzon Allah ya karanta shi a cikin raka'a ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Wannan sai yake nuna mana riba ga mai ibada a cikin sallar tarawih ko qiyamul layli. Ribar ta shine yayi dogon karatu ko ya je masallacin da ake yin dogon karatu. Ko shakka babu ya fi lada sama da masallacin da yake yin adadin raka'o'i. Kun ga ko a tsayin nan abin da ake karantawa shine alqur'ani mai girma, shi ne abin karantawa a wannan lokaci. Da haka wannan ita ce alaka ta biyu ta alaka ta alqur'ani mai girma, wato ainihin da watan Ramadan, yawan karanta shi a cikin qiyamul layli, ko ma in ba ke kike karantawa ba, yawan sauraron wanda yake karantawa idan kina bin limamin da yake yin dogon karatu a masallacin da kike yin sallar tarawih ko kike sallar tahajjudi. Ko shakka babu wannan riba ce. Wannan shi ne sirrin da yasa ummuna Aisha Allah shi kare ta a gare ta, bawanta ne yake mata limanci wajen sallar dare. To shi ko bai haddace alqur'ani ba, idan za a bi ta haddasa zai ga dijilin raka'o'i ne dan da nan ayi ruku'i, tunda bai haddace wani abu mai yawa ba. Sai ta ba shi dama ya dauki alqur'ani ya bude a hannun shi ya dinga karantawa dan dai ayi dogon karatu. Kuma wannan shi ne sirrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma, ko da za ka yi sallar dare ko baka haddace wani abu mai yawa ba cikin alqur'ani, ana son a yi dogon karatu ke kuma muke haddace waɗansu ababai ba. Kila izu ɗaya kika haddace cikin alqur'ani ko izu biyu kika haddace a cikin alqur'ani. To kaga ko shakka babu da za ki iya yin dogon karatu a dogon tsayuwa yadda za ki more ba. To amma sai manzon Allah ya ba da lasisi cewa ya halatta kai ta maimaita ko da sura ɗaya ne dan dai ka samu dogon karatu din. Gashi shi aka saukarwa da alqur'ani amma ya taɓa yin qiyamul layli da aya ɗaya a cikin suratul ma'ida. Faɗin Allah ta'ala in tu'azzibuhum فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من ذا الله يتمم كتا تجين كيام الليل انفا كارل شو أشياء كسوكر وادع القرآن شيء كما تفقو واحد تجيش كو سنجي لما يتمم كتوانا دومي ينونا من حالتي إذا كنا تجين واند سهادة في القرآن يسو سيبا إذو سيجي كهادة في كما ذكنا سنجي دو قوان كاراتو a kina san ki dogor tsayuwa, kina san ki awa ɗaya kina sallah din ko awa ɗaya da rabi ko biki haddace komai ba sai izu ɗaya sabbihi isma rabbika al'a zuwa min aljannati wan nar. Shikenan raka'a farko sai ki tun daga farkon suratu sabbihi isma rabbika al'a har zuwa ƙarshen watini wa zaitun. Raka'a ta biyu sai ki dauki daga ikra bismi rabbika allazi khalaq zuwa min aljannati wan nar. Idan kin tashi raka'a ta gaba sai ki saki koma sabbihi isma rabbika al'a, ki ta mai tawa ya halitta, ki ta mai tawa. Idan izu biyu ne kika haddace kuma ki wannan, idan izu uku ne kika haddace, gwargwadon abinda mutum ya haddace yawansa gwargwadon yadda zai sami jari ko guzurin sa na yin qiyamul layli. Shi yasa a nan alqur'ani yake da muhimmanci na mu karanta shi mu haddace shi. Duk wanda ya haddace alqur'ani ya more, wanda ko duk bai haddace alqur'ani ba. Gaskiya kan wanda ya haddace alqur'ani ya more, ni dai na san haka wanda ya haddace alqur'ani ya more. Ina faɗa ne dan ku jawo shi kuma ku haddace. Gaskiya duk wanda bai haddace alqur'ani ba an gama da shi. Abin tausayi ne kwarai da gaske. Da haka gaskiya ina jin tausayin ku in muku haddace ba. Ba da wai dan ku yi zuciya, ku ce mu ma dai mu ɗaura damara daga nan zuwa ƙarshen Ramadan mu ga me za mu samu. Wata ganin zuwa shekara mai zuwa mu ga kuma me za mu samu. Da haka alaka ta Ramadan da alqur'ani ita ce alaka ta qiyamul layli. Alaka ta uku, alaka da ke tsakanin Ramadan da alqur'ani mai girma, ta tabbata ne cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito. Hadisin na nuna mana cewa a kowace shekara watan Ramadan ya zo, mala'ika Jibril ke sauka ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo su rinka karanta wa juna al-Qur'ani shi da mala'ika Jibril. Wani lokacin manzon Allah ne zai karanta mala'ika Jibril na sauraronsa, a wani lokacin kuma mala'ika Jibril ke karantawa manzon Allah yana sauraronsa. Wannan ya karanta, wannan ya saurara, wannan ya karanta, wannan ya saurara. Manzon Allah ce a shekarar da zai bar duniya sai da mala'ika Jibril ya sauka suka sauke Qur'ani har sau biyu ta irin wannan hanyar. Ta karanta in saurara, ko ni in karanta kai ka saurara. Ya ce sai wannan ya zanto kamar sanar da ni ake cewa kwanaki na sun zo ƙarshe a cikin wannan duniya. Haka kuwa abin ya tabbata, manzon Allah bai sake maimaita wani azumi ba daga wannan azumin. Allah ya karɓi rayuwarsa. To kaga kun shakka babu saukar mala'ika Jibril kuma a cikin watan Ramadan. Bai sauka cikin Shawwal dan ai haka ba, bai sauka cikin Sha'ban dan ai haka ba, bai sauka cikin Rajab dan ai wannan ba, ko cikin Zulhijja bai sauka ba dan su yi wannan da manzon Allah sai cikin Ramadan. Wannan nuni ne zuwa ga cewa akwai alaka mai ƙarfi tsakanin Al-Qur'ani mai girma da watan Ramadan. Waɗannan ɓangarorin alaƙoci guda uku sun isa su nuna mana mahimmancin Al-Qur'ani a cikin wannan wata. Sun isa su ja hankalinmu kan cewa yana daga cikin abin da za mu baiwa mahimmanci a wannan wata yawan karatun Al-Qur'ani mai girma. Ko musamman Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗaitar, ya yabi bayi da suke karanta littafinsa. Ya ce innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah, wa aqamu as-salata, kuma suka tsayar da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, kuma suka ciyar daga abin da muka arzuta su da shi a sirrance da a bayyane, yarjuna tijaratan lan tabur, irin waɗannan kamar sun yadda da wata hada-hada ta kasuwanci ce wadda babu karaya a cikinta, babu hasara a ciki. Karatun Al-Qur'ani hada-hada ce ta kasuwanci wadda babu karaya a cikinta. Liwaffiyahum ujurahum, sun yi hakan ne domin Allah ya cika musu ladansu a gobe kiyama. Wa yazidahum min fadli, kuma ya musu ƙari daga cikin falalarsa. Innahu ghafurun shakur, lalle Allah mai gafara ne sannan mai yabo ne dangane da aikin da bayinsa mummune suka yi, mazansu ko mata. Wannan na jan hankalinmu kenan wajen mu zama cikin wannan ayarin, ayarin da Allah ya ambace su a cikin wannan sura, suratul Fatir, cewa bayi ne da suka yadda da wani kasuwancin da babu hasara a cikinsa, babu karaya a cikinsa, ba koma baya a cikinsa. Alaka ta hudu daga cikin abubuwan da ke nuna alaka tsakanin Al-Qur'ani da kuma watan Ramadan, hadisin da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa, wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-siyamu wal-Qur'anu shafi'an lil-'abd yawm al-qiyamah, wato da Al-Qur'ani da azumi za su ceci bawa a ranar tashin kiyama. Azumi zai ce ay rabbi mana'atuhu at-ta'am wash-shahwa fashfi'ni fihi, ya ubangiji na hana shi abinci ya ci abinci da rana, na hana shi sha'awar matarsa da rana, dan haka gabana shaitansa. Al-Qur'ani zai ce ya rabbi mana'atuhu an-nawma bil-layl, na hana shi barci da daddare, lokacin da barci ya fi daɗi shi kuma ya hana idan sa barci saboda rayar da dare da karatun Qur'ani. Fashfi'ni fihi, dan haka ya Allah ka bani shaitansa. Maza Allah ce fayushaffa'ani, sai a bada ceton wannan bawa ga Al-Qur'ani da kuma azumi, sai su ceci bawa sai ya samu shiga gidan aljanna. Kun ga wannan akwai alaka ta yadda manzon Allah bai zaɓo ta ibada ya haɗa ta da azumi ba, wajen cewa suna taron dangi da juna su ci bawa sai ya zabi karatun alqurani sai ya zabi azumi sai wannan ya nuna mana cewa ba ma wai azumin watan ramadana ba ko da azumi na litinin da alhamis ko da azumi na ramuwa ko da azumi na kaffara mustahabbi ne mutumin da yake akwai azumi din a bakin sa ya rinka karanta alqurani domin ya dace da cewa da alqurani da azumin su yi taron dangi da juna don su tese shi a ranar tashin kiyama tunda manzon Allah ya hada su cikin hadisi da cewa za su yi ceto wannan ko da azumin litinin da alhamis ne ko da azumin nafila ne da mutum yake yi ya kamata ya samu watansa awanni a cikin yini da zai karanta alqur'ani mai girma wannan alaka ta hudu kenan da ke bangare na hudu kenan da ke nuna alaka tsakanin alqur'ani mai girma da kuma wato ainihin azumin watan ramadan sannan kuma alaka ta biyar wadda a ita zan takaita kafin in faɗi abubuwan da za su biyo baya da ke nuna alaka da ke tsakanin ko abu na biyar da ke nuna alaka da ke tsakanin azumin watan ramadan da alqur'ani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar ya nuna wa al'umma kan cewa wanda ya fi cancantar ya jagoranci mutane a sallah sallah a matsayinta na sallah kowace irin sallah ta farilla ce ko ta nafila ballantana kuma ta qiyamul layli ya zanto cewa ya fi kowa iya karatun alqur'ani kuma Umar ɗan Khattab a lokacinsa ya fito masallaci da daddare shi da wani adadi na sahabbai sai suka ga mutane suna sallah kashi-kashi nan ga mutum uku ɗaya na musulmanci can ga mutum biyar da jagoransu guda ɗaya suna sallah kashi-kashi yi salluna auza'an sai wani daga cikin wanda suke tare da Umar cewa ina ma waɗannan mutanen su haɗu ƙarƙashin limami guda a madadin sun kasu wannan mutum uku ɗaya na musulmanci can mutum huɗu can mutum biyar daga nan sai suka duba a cikin su waye fi iya karanta alqur'ani sai suka samu ciki akwai Ubay ibn Ka'ab sai aka zabi limamai guda biyu da za su rinka yawa mutane limanci na sallar tarawih kuma aka zabo aka darje aka duba wanda suka fi kowa har da alqur'anin da iya karanta shi irin su Ubay ibn Ka'ab Umar dan Khattab da kansa da ya dawo wata rana ya ga suna sallah a bayan limamin sai farin ciki ya kama shi wanda Ubay ibn Ka'ab ko shakka babu yana ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah ya musu shaida cewa kuma an tashi koyan alqur'ani ya koya a wajen su ko cikin sahabbai da yace kuzu alqur'ani min arba ku koyi karatun alqur'ani daga wajen mutum hudu mutum na farko Salim Maula Abi Huzaifa mutum na biyu Abdullah ibn Mas'ud mutum na uku Ubay ibn Ka'ab mutum na hudu Mu'az ibn Jabal maza Allah sai in kun tashi koyan alqur'ani ku koya a wajen su wannan kansa shaida ce akan cewa tunda har kiyamul lailin ma da ake yi ana neman waye fi iya karatun qur'ani waye haddace ya iya rera shi dan manzo Allah na cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul qur'ana hasanan ko yazidul qur'ana husnan wato ku kawata alqur'ani mai girma da harsunan ku ma'ana ku yi wa alqur'ani ado da kwalliya da kyakkyawan murya da Allah ya ba ku yace domin kyakkyawan murya tana karawa alqur'ani din kyau shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawo da sahabbansa da daddare ya ji suwa suke kiyamul layl ya biyo ta gidan Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gari to mutum ne mai dadin murya sai manzo Allah ya tsaya ya dade yana sauraron shi yana kiyamul layl Abu Musa al-Ash'ari bai sani ba sai da aka waye gari manzon Allah yake faɗa masa yake cewa da ka gan ni jiya lokacin da na tsaya a kusa da gidanka kana kiyamul layli ai na dade a wurin a tsaye laqad utita mizmaran min mazamir ali daud hakika an baka sarewa ko algaita irin ta iyalan gidan annabi daud abinda manzon Allah ke nufi sarewa ko algaita yana so ya kwatanta kyakkyawan murya da daɗin sauti da Abu Musa al-Ash'ari ke da shi kamar na zurriyar gidan Annabi Dawud dan Annabi Dawud yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah bai wa da haɗin murya Annabi Dawud alaihi salam sai manzo Allah ya ce kai ka ce kai kana cikin zurriya na gidan Annabi Dawud alaihi salam. Sai Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ai da a ce na san kana tsaye a wajen kana saurare na ya Rasulullah, da na kawata al-Qur'ani din da muryata ta cikin faranta maka rai saboda irin yadda nayi a lokacin ban san kana saurare na ba. To wannan duk dalilai ne da suke nuna alaka tsakanin al-Qur'ani mai girma da lokacin Ramadan. To tunda akwai alaka mai girma, a ce bai kamata mu raba su ba. Yanzu sai mu bi waɗannan alaƙoƙi mu gani wane ne ya gaskata wannan a cikin mu a aikace cikin waɗannan alaƙalli alaƙoƙi guda biyar, kar ma su kai biyar, mu ɗauki uku daga cikinsu ko huɗu, mu ɗauki uku daga ciki mu ga yaya mun gaskata wannan a cikin azumin da muke na Ramadan. Yau ce muna kwana bakwai ga watan Ramadan, ma'ana mun kusan cinye goma farko cikin watan Ramadan. Ana nan da an yi sati guda sai ka ji ana cewa mun yi rabi, saura rabi, haka kwanakin suke tafiya idan dan adam bai ribace su ba. Alaka ta daga cikin alaƙoƙi guda uku da muke son in tabbatar cewa mun gaskata su a cikin ayyukanmu, ma'ana wace samun dama ta tsaya da daddare da kanta ko ita da mijinta ko kuma a wani masallaci ta kulla wannan alaƙar da ke tsakanin watan Ramadan da Al-Qur'ani mai girma ta fuskar kiyamul layl, ta samu tsayawar awa ɗaya mafi karanci ko awa ɗaya da rabi ko wanda za ta yi awa biyu a ce a kowane dare tun daga farkon Ramadan zuwa ƙarshe. Nike ganin idan mun ɗauki abin mu ɗauka cewa mafi tsawo awa biyu daga tsakiya awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da minti 20 zuwa ɗaya da rabi, mafi karanci awa ɗaya, lalle duk wanda za ta yi ƙoƙarin haka ko mutum ya yi ƙoƙarin haka ko shakka babu ya kulla alaƙa mai girma tsakanin Al-Qur'ani mai girma da kuma watan Ramadan. Da rana yana azumi, da daddare kuma yana raya wato ainihin daransa da Al-Qur'ani mai girma, kuma sallar dare ba ce mai falala. Na taɓa karanto mana hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah shi kare ta a gare shi, ya yi mafarkin an kama shi an tafi da ƙuta da shi da aljanna aka nufa, da aka je aka dawo kuma kawai sai da an kama titin wuta da shi a cikin mafarki kafin a ƙara sa sai ya farka. Allah ya taimake shi kenan, da gari ya waye hankalinsa ya tashi sai ya faɗa wa ‘yar uwarsa Hafsa bintu Umar, tunda tana ɗaya cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ga abin da ya faru. Shin wannan na nuna razani ga Abdullahi ɗan Umar, mutum ya yi mafarki ya tafi wuta? Sai manzon Allah ya kwantar da hankalinta, ya kwantar da hankalin Abdullahi ɗan Umar da cewa ni'mar rajulu Abdullahi, ai madalla da mutum Abdullahi ɗan Umar, wannan mafarkin baya nuna cewa zai yi hasara gobe kiyama, tunda dai ba a riga aka je ba, ya dawo wa aka ko kuma ya farka kafin aje. Sai manzon Allah ya kara da cewa law kana yusalli min al-layl ina ma a ce zai rinka yin kiyamul layl. Abin nufi shi mutumin kirki ne, amma kuma ina ma a ce zai rinka yin kiyamul layl dan ya kara wa kansa kirki. Wato abin nan da Hausa yake cewa wai in ma kana da kyau to ka kara da wanka, sai wankan ya kara mutum kyau, amma dukkan mutum idan baya yin wanka kuma sai an ga cikas tattara da shi kenan. Abdullahi ɗan Umar ce tun daga wannan ranar ban ƙara yin fashin kiyamul layl ba, kullum sai na yi kiyamul layl. To wannan Abdullahi ɗan Umar kenan ma da yake cikin sahabbai, wanda sahabbai suna da bishara a jumlatu cikin Al-Qur'ani mai girma cewa Allah ya yi musu gafara radiyallahu anhum wa radwanu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim. Suna da wannan bishara cewa Allah ya yarda su kuma sun yarda da shi kuma ya yi musu talibin gidan aljanna. To amma tare da haka ga irin abin da suke da kwazon da suke da himmar da suke da kiyamul lalin da suke da shi, annabin kansa yadda yake tsayawa har kafarsa ta tsage. Ummu na Aisha take cewa zaka dorawa kanka wannan wahala bayan an gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka da abin da zai zo nan gaba, shi kuma sai ce afala akunu abdan shakura, idan an gafarta mun shi kenan ba zan zama bawa mai godiya ga Ubangiji ba, ai ya kamata in zama bawa mai godiya ga Ubangijinsa. Tunda dai Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ga irin yadda sahabban su suka riga nacewa wajen kiyamul layl, ga irin yadda Allah ya yi masu kiyamul layl din cewa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون واتو حتر كلن سنعين نيسا دولن فانت يسو يدعون ربهم خوفا وطمعا suna roƙon ubangijinsu ko suna bautar ubangijinsu don jin tsoron azaba sa da tayin tsada da ke wurin sa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi na dukiya Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san me akai mata tanadi akai tattali aka koye aka ajiye mata na farin ciki da walwala da jin daɗi gobe kiyama jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa na kiyawan aiki kaga wannan aya ya boce ta masu kiyamun layi haka wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana tsaye a wurin ubangiji a gaban ubangiji suna sujada suna yin tsayuwa wato kaga kenan suna kiyamun layi duk wannan ayoyi da ɗanban hadisai da ke cikin sahih al-bukhari yabo suke ga masu kiyamun layi don haka sai mu yi kokarin kulla wannan alaka tsakanin azumin da muke da rana da kiyamun layli mu da dare da zamu yi ta amma in zamu yi kiyamun layli sai mu yi ta bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai mu sani cewa yin ta a masallaci cikin jam'i ya fi falala saboda mutum ya yi a gida sai fa in mace ba ta samu izinin ta je masallaci ba to sai ta zauna ta yi a gida amma mutkar ta samu izinin ta je masallaci yi a masallaci ya fi falala saboda yin ta a gida ba kaman sauran nafurfuli bane ne yau da gobe sauran nafurfuli ne yau da gobe wanda ba na azumin ramadana ba ka yi su a gida ya fi tunda manzo Allah ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba mafi fifiyar sallah da mutum zai yi ita ce wanda ya yi a ɗakinsa sai fa in ta farilla ce to wannan gare da masallaci to amma idan kiyamul layl ne na ramadan ita gare ka je masallaci sama da mutum ya tsaya ya yi a ɗakinsa sannan kuma mu fifita doguwar tsayuwa akan adadin rakawoyi sannan kuma mu fifita bin limami wanda yake baiwa alqur'ani haƙƙinsa wajen karatunsa ba wanda yake gaggawa ko hanzari ba ba shi aka yi dole sai mutum ya sauke alqur'ani a cikin watan ramadana ba ko da sura ɗaya zai ta maimaita ya kai suratul baqara ya dawo ya kai suratul baqara ya dawo kiyamul layl din ta ya amma abinda ake so a samu karatun mai kyau karatun mai tsafta ta yadda mai sauraron ka idan yana jin larabci zai ji kowace aya da ka karanta ka isar masa da wani sako wanda zai ratsa zuciyarsa wanda zai kara musu tsoron Allah da takawa da kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala wannan shine babban abin da ake bukata ba wai mu ji sallah muna gaggawar ya zamu mu kare ba sannan kuma ku kiyaye cewa da dama a masallatin da bayan an kammala kiyamul layli ko an kammala sallar tarawihi raka'a 11 ko 13 sai kuma liman ya waiwayo sai ya ce yau sallar mu ta dare wato muna da nafila raka'a 6 sallama uku raka'a kowace raka'a mutum zai karanta fatiha da sura kaza kafa kaza wannan duk ba su asali cikin addini abin da liman ya yi tare da mutane shine abin da ya dace da sunna amma abin da yanzu yake ba su labari na tsawata sallah mai ladan kaza ko ladan annabawa kaza ko ladan mala'iku kaza ko ladan waliyai 41 ko wani abu duk waɗannan labarai ne wanda ba su da asali cikin addini abin da yake mai asali cikin addini shine yi wa mutane limancin da karatu mai kyau adadin raka'a 11 ko raka'a 13 kamar yadda hadisin ummu na Aisha ya nuna wani hadisin ya ce raka'a 11 wani hadisin ya ce raka'a 13 wannan shine abin da yake komai muhimmanci a cikin kiyamul layli kowace ɗaya daga cikin mu ta ji cewa idan kiyamul layli din ta barka tana jin takaicin kamar ta yi hasaran wani abu na dukiyarta kowane ɗaya daga cikin mu lokacin da yake kiyamul layli ya rinka jin tantanan haka a cikin zuciyarsa sama da yadda yake jin tantanan wani abu mai daɗi da ya sa akan harshensa wannan shine abin da ke nuna bunƙasar imanin mutum da tsoron Allah sa da kuma takawarsa riba ce a cikin sauraron alqur'ani gaba ɗayan su cikin watan ramadan ko da ba kai shi karanta ba kullun shi ya ji liman na karantawa inda hali ma ga alqur'ani a wurin cikin mutum da nabi wannan ba karamin riba bace a cikin rayuwa a wurin mutum musulmi abin da kai shi ne a ce mutum tunda yake bai taba jin alqur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa ba har yanzu yana nan sai da in an ja wata aya bai sani ba ko alqur'ani ne ko ba alqur'ani bane sai in an yo kasa kasa wajen sulhi lafi sannan zaki kama tasha amma idan an yi sama sama wajen suratul surutul kafi sai na ne kuma kin da jin yara sai an sake dawowa wannan ba karaman hasara bace ba cikin rayuwa ina ganin yana da kyau ya kasance an dage ta wannan fuska fuska ta biyu da yake mata mu kulla alaka tsakanin Ramadan da Al-Qur'ani a cikin ayyukan mu na yau shine yawan mu karanta da kanmu bayan akiyamul layl da zamu je mu gulima a kowane yini izu na kuke yi mai dafara a cikin watan Ramadan shine wanda zai ware abinda ake kira al-hizb cikin sahabbai a kowane ya daukan wa kansa ka'ida ta cewa duk kwana goma sai ya sauke Al-Qur'ani a wata ɗaya zai sauka uku kenan a kowane ya daukan wa kansa ka'ida duk sati ɗaya sai ya sauke Al-Qur'ani a wata ɗaya zai sauka huɗu kenan a kowane ya daukan wa kansa ka'ida duk kwana biyar a kowane ka'idar duk kwana uku an ruwaito waɗansu daga cikin tabi'ai ma akwai wanda kullum sai ya haddace Al-Qur'ani kullum sai ya karanta daga farko har ƙarshe to wannan yana da wahala ba kowa ne zai iya ba cikin mutum ɗari ko da mahaddatan ba kowa ne zai iya samun wannan ƙarfin halin da himma da ƙwazo ba amma mu ɗauki mafi ƙarancin abin da hadisi ya faɗa manzon Allah ya ce dukkan wanda ya karanta Al-Qur'ani a cikin abin da bai kai kwana uku ba to bai fahimce shi ba sai wannan hadisi ya bamu cewa a ce mafi ƙarancin lokacin da za ka karanta Al-Qur'ani shine kwana uku wato kullum izo 20-20 kenan 20 sau uku ya zama izo 60 kenan to kila zai wahala a ce ga wani ya ɗauki wannan kullum duk kwana uku ya sauke Al-Qur'ani amma dai mu ɗauki tsakatsakiya kowane kwana bakwai ko kuma kowane kwana goma na tabbatar da yawa daga cikin ku za su iya wannan sai dai sun ɗauki abin da yana da girma shi yasa ku su fara jarrabawa ba amma da za su jarraba to da sun yi akwai kuma wani abu mai sauki da za ku yi kwanaki na faɗa muku shi na yadda mutum zai haddace Al-Qur'ani yadda mutum zai karanta zai rika sauke Al-Qur'ani a cikin kwanaki ba masu yawa ba kwanaki waɗanda suke tsakatsakiya sannan kuma ba tare da ya ɗauki wani lokaci ba a cikin yini idan kullum za ki karanta izu biyar na Al-Qur'ani wannan na nuna a kwanaki nawa za ki sauke Al-Qur'ani kwanaki 10 domin kwana 6 izu 30 kwana 6 izu 30 izu 60 kenan kwana 10 to idan za ki ɗauki ka'idar kullum ki karanta izu biyar a yini za ki iya raba shi bayan salloli guda biyar idan kike sallan asubahi kar ki tashi daga wajen sai kin karanta izu ɗaya izu kai kaɗai idan kike azhar haka la'asar haka magariba haka isha'i haka abu ne mai sauki domin karanta izu ɗaya magana sai ta minti 15 zuwa minti 20 duk nauyin bakinki minti 30 kin karanta izu ɗaya amma ni ina ganin duk wanda waye bai karanta izu ɗaya ba sai da aka yi minti 30 ko shakka ba yana da nauyin baki amma wanda ke tsakatsakiyar mutum ba mai sauri da yawa ba ba mai nauyin baki ba zai iya kowane minti 15 zuwa 20 ne karanta izu ɗaya to kawai bayan sallar farilla sai ki zauna sai kin karanta izu ɗaya ma'ana idan kawai wannan zaki kullun izu biyar kwana 15 kin sauke Al-Qur'ani kinga wannan ba zai ɗauki lokacinki mai yawa ba ba za ki ji ma a jikinki cewa kin warewa Al-Qur'ani wani abu mai yawa ba ba wanda za ki ruwa da wannan lokacin sai dai kawai yanayi na azumi ya zanto cewa bayan magharibi kila mutum ba zai iya wannan kokarin ba tunda akwai buɗe baki da sauransu ko ba haka ba to sai mutum ya karkasa abin da ya kamata magariba ta samu ya baiwa sallar asubahi da sallar azhar da safe bayan sallar asubahi izu ɗaya da rabi bayan sallar azhar ma izu ɗaya da rabi bayan la'asar izu ɗaya magariba kuma ba komai bayan isha'i ɗaya wannan mutum zai iya yi har yanzu dai kin samu dai izu biyar ɗin kenan a kowane yini kwana 12 kin sauke Al-Qur'ani a cikin Ramadan sai ki ga kin yi sauka 2.5 ko wani abu makamancin haka wannan kan ba karamin riba bace a cikin rayuwa da haka in mutum ya ware wani adadi cewa kullun zai sauke Al-Qur'ani mai girma a wato kullun zai karanta wani abu a cikin Al-Qur'ani mai girma wannan ba karamin riba bace idan izu biyar yayi miki yawa to shikenan ki dauki izu uku to wannan kuma kwana 20 zaki sauke Al-Qur'ani kenan domin kowane kwana 10-30 kwana 10-30 kin ga kwana 20 ne zaki sauke Al-Qur'ani mai girma izu uku kuma ba zai miki wahala ba idan wannan ya miki nauyi ki dauki izu biyu duk ragwanci bai kamata ki wuce izu biyu ba to kuma izu biyu kenan a cikin watan lalle zaki sauka ko shakka babu a cikin watan Ramadan zaki sauke Al-Qur'ani mai girma shi amfani ka kama Al-Qur'ani daga farko ka kai shi karshe akwai dimbin riwayoyi daga wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da suke nuna falalar yin addu'a ta alkhairi ga mutumin da ya sauke Al-Qur'ani daga farkonsa har ƙarshe idan yayi tana cikin addu'o'i da ake sa ran karba sama da kowace addu'a. Waɗansu ma sun kasance ko da shi kaɗai yake karanta Alƙur'ani, duk ranar da zai sauke ayoyin ƙarfi da zai karanta wanda da su zai kammala safa, sai ya kirawo matansa da ‘ya’yansa har yara marasa wayo ko wanda suke barci, sai an ɗauko su an kwantar da su a wajen don lokacin da zai sauke ya kasance duk iyalan gidan su a wajen, ya roƙi Ubangiji don alkhairi ya gama gidan gaba ɗaya. Mujahid yake faɗawa almajirinsa, yace da Allah kwana nawa kake sauke Alƙur'ani, yace duk kwana bakwai, yace to duk ranar da zaka sauka ka kira wani kawai in zo in zauna a wajen, ka sauke ni ina zaune a wajen, ka yi addu'a ina wajen, na tabbatar alkhairin abin ne ma zai same ni. Shi ba shi ya karanta ba, haka Anas ibn Malik ma yake, haka waɗansu da dama daga cikin sahabbai ko tabi'ai suke yi. Kun ga wannan ba ƙaramin riba ba ce ba, ya kasance kin ɗauki wannan tsarin a cikin rayuwar cikin mayar da Ramadan ɗin ki sun a lokacin gaba ɗaya kin ba mai shi da ayyukan alkhairi. Sannan abu na uku shi ne waɗanda suke ba su haddace ba suna son su sa himma wajen har da Alƙur'ani, ko shakka babu yin amfani da Ramadan wajen har da Alƙur'ani ba ƙaramin riba ba ce ba, riba ce babba. Ɗan lokacin da kike yi ga har ɗaɗin gafalan karatun Alƙur'anin, gafalan an yi shi a cikin Ramadana, wato sai zanto nurin ala nur. Shi Ramadana wata ne mai albarka, lokaci ne mai albarka, kwanaki ne masu albarka gaba ɗayansu, kowane mintike ba a san mutum ya yi hasara ba. Idan kika zo kika ce za ki ɗauka a cikin Ramadana kowane yini ɗaya za ki haddace aya biyar, ba za ki ƙara ba a kan biyar, ko mun kwarin har da ke. In kin haddace jirgin nan za ki ta maimaita ta ne har sai ta zauna a kanki kamar suratul Fatiha. Ma'ana idan kika yi kwana goma aya 30 kenan. A kwana goma kai aya 50 kenan. Sai ƙara wata kwana goma aya 50, a cikin Ramadana sai ki haddace aya 150. Ai wannan ba ƙaramin abu bane ba. To lasara mai kaifin hankali da ƙwazo da kaifin ƙwaƙwalwa wadda za ta iya haddace aya goma a yini. Ma'ana a watan Ramadan gaba ɗaya kenan ta haddace kusan aya 300 a cikin watan Ramadan, aya 300 abinda ya fi suratul Baqara yawa kenan, ya wuce suratul Baqara ya shiga cikin suratul Ali Imran, ma'ana sama da izu biyar ta kusan haddace abinda ya kai izu shida a cikin Ramadan. Akwai wadda za ta iya yin sama da haka, to amma matsalar ku shine kukan ɗauki uzuri da dama ku ɗauka cewa shi yake hana ku haddan Qur'ani ko yawan karatun Alƙur'ani. Uzurin da a hakikanin gaskiya ba uzuri ne mai ƙarfi ba, da yawan ku sukan ce ayyukan gida, to amma kuma sai ka samu cewa ayyukan gidan da suke yi ba su kai su hana su wannan ba, ko kuma ka ce ba dukan ku bane suke ayyukan gida, dan akwai waɗanda suke da masu kaya su aiki din, da yawan ku kuma sai su ce yara, ni da na imani kan cewa kuna ɗaukan alhakin yara cewa sun hana ku karatu. Su me yasa yaran ba abinda suke hana ku a duniya sai karatu? Kaga ku cika alhaki, sauran abubuwan ku idan za ku yi ba za su hana ku ba, yayin da za ku yi kallon talabijin ba za su hana ku ba, yayin da za ku kalli irin Hausa drama din nan ba za su hana ku ba, yayin da za ku buɗe channel wannan ku kalli wannan, ku buɗe wannan channel ku kalli wannan program a gidan talabijin radio wane ne, duk ba za su hana ku ba, amma da kun dauki Alƙur'ani sai su hana ku. Ma'ana yara sun zama ifritai kenan, anjanin yara kenan, su ba abinda za su hana sai karatu Alƙur'ani, kun tsaya nan za ku gane cewa ɗaukar alhakin su kuke, ba gaskiya ba ne. Da haka ne duk mai kuzurin cewa wai yara za su hana ta karatu ko ‘ya’yanki goma kuma dukkansu suna rarrafe ba wanda ya fara tashi, ni ban yadda za su hana ki karatu ba, ballanta na babu yadda haka ta faru a hankali, ‘ya’ya goma duk kowa na rarrafe ba wanda ya fara tashi ba zai yi ba, domin duk mai ‘ya’ya goma to biyu ko ukun farko su suke taimaka mata wajen riƙe sauran. Saboda haka ita ‘yar gata ce takan samu kanta ma cikin hutu da yawa, wani lokacin motsi da ita sharuwa ba za ta yi motsi da sharuwa ba, dan ga ai ana mi komin kaza nan mi komin kaza nan murin, sai wanda ta ga dama ta kira, ma'ana ta rauniya sai a gidanta a zo ne, amma ta ki karatu da ake saboda mai sai ta nuna wannan yaran guda goma, yara goma ma nan ya zan yi haddace Qur'ani ko in yi kaza, kun ga wannan ko shakka babu za ku yi dani kan cewa ɗaukar alhakin yara kuke ba gaskiya ba ne. Sannan kukan ba da uzuri na cewa kun girma, saboda haka dai karatu in mutum yana cikin ƙuruce sai yana cikin yarinta ya fi kama kansa, amma bayan ya girma ba zai iya ba, wannan ma ba gaskiya ba ne ba, kuma galibin ku kukan dauki girman ne ku dora kanku girman ku kukan kalle shekarun da aka muku aure ko kuma haihuwar ku nawa a yadda na fahimce ku shine duk wanda ta haihu uku ko hudu ko biyar sai ta ce ta girma koda ko shekarun ta 30 ko na amma kamar haka kai ta dauki girma ta dorawa kace ita babba ce tunda babba ce ko ba za ta iya karatu ba wannan ma ba gaskiya bane akwai wadanda ba su fara karatu ba sun suna yin shekara 40 kuma suka zama jigajigan malamai a duniyar musulunci an san su irin su Imam al-Lukhami a cikin mazhabin malikiya bai fara karatu ba sai da ya manyanta akwai wadanda ba su fara karatu ba wani fanni da suka yi fice a cikinsa ba sai bayan sun zama manya irin su Ali ibn Hamzah al-Kisa'i bai zama kwararre ba a cikin ilimin nahwu sai bayan ya girma ya ji wani wuri yana magana yana dariya ana masa dariya cewa ba ya da grammar na larabci sannan ya tafi jewai koya kuma ya iya ya zama shi da kansa a sorati a cikin ilimin nahwu hukuma mai zaman kanta saboda haka babu yanda za a yi mu dauka cewa wai yara za su hana karatu shekaru za su hana karatu ayyukan gida za su hana karatu duk wannan ba dalili bane ba ya kamata da yau ku yi istighfari ku tuba ku daina kafa hujja da wannan dalilin ba daidai bane ba wannan ba dalili bane ba in dai kin tsara lokacin ki za ki riya ki duba kiga awanni nawa suke tafiya a haka ba tare da kin yi komai ba wanda zai amfane ki dan ko ba aikin gidan kike ba ko ba ruwanki da yaran ba awa nawa suke tafiya a haka nan biki komai a cikin su ba idan kin kalli wannan ne za ki gane irin hasarar da kike takka dangane da wato ainihin lokuta da suke wucewa a cikin rayuwar ina so in ce da mu ribaci wannan wata na Ramadan mu ribaci waɗannan kwanaki masu albarka mu ribaci waɗannan darare masu albarka cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da rayuwar mu mu sani cewa kwanaki ne da idan sun wuce sun riga sun wuce ba mu da tabbas in za su sake dawowa a gare mu in kuma sun dawo yanzu muna cikin koshin lafiya ba mu da tabbas in shekara mai zuwa kuma muna da koshin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace yazkanin khamsan qabla khamsin yani bace abu guda biyar kafin biyar ababe guda biyar in kari bace su kafin waɗansu biyar su zo wanda za su hana kari bace abu na farko hayataka qabla mautik kowa ya ribaci rayuwarsa tun kafin mutuwa ta zo masa a yau mutum yana da rai a yanzu da safe yana da rai ba ya da tabbas din da yamma kuma za a yi sallar magriba da shi to wannan lokacin da kake cikin yanzu shine naka na gaba gaibu ne baka da tabbas din za ka kai ko ba za ka kai ba da haka ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka abu na biyu ka ribaci wadata kafin talauci idan mutum yana da wadata sai ya amfani da wadatarsa wajen ayyuka na alkhairi tun kafin lokacin da talauci zai bankwasa masa kofa abu na uku ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya lafiya da mutum ke da ita mutum ya yi amfani da ita ba ya da tabbacin gobe da jibin yana nan lafiya ko da yana da raidin sannan abu na hudu ka ribaci kuruciya tun kafin tsufa ya zo maka lokacin da kuke cikin kwanaki na kuruciya ana kirga kuruciya tun daga shekara bakwai lokacin dan adam ya samu tamyizi kenan bambance abubuwa har zuwa shekaru 40 har 42 da 3 da 4 da 5 duk kuruciya ce kada wanda yake da shekara 40 ko yar shekara 40 ta dauka ta tsufa annabawa sun sai kai shekara 40 ma aka musu wahayi dan a lokacin mutum ya zama mai hankali suka ce kafin wannan akwai kuruciya da ce da ya kai shekaru 40 ya zama mai hankali suka ce falan ma balaga akindahu wastawakil dan haka sai mutum ya riba waɗannan kwanaki tun kafin tsufa ya sannan abu na biyar manzo Allah sai ka ribaci lokaci da kake da shi tun kafin matsatsin lokaci ya zo maka yau kina da lokaci gobe baki da shi yanzu ba ki riga kika haihu ba kina da lokaci na ki komai ba ki riga kika yi aure ko aka miki aure ba kina da lokacin da zaki komai idan kin yi aure sai lokacin ya dan samu matsatsi ko yaya sai ya dan rabu ko minti biyar ne sai sun rabu a kowane yini sannan kuma kina ƙara haihuwa yana dan ƙara samun rabuwa sannan kuma kila kuma ba ma ko ke ki haihu ba ko da mutuwa aka yi miki mahaifi ya mutu ko mahaifa su mutu ga kan naki kanana a gida kuma ce ce babba wannan kanshi dai yana ƙara cinyewa mutum lokaci ko kuma a kishiyar ki matar mijinki ta rasu a bar yara yara su karu da naki shi kanshi yana ƙara ciwo mutum lokaci da yin matsaloli da dama a cikin rayuwa wanda ke sa mutum ya samu matsatsin lokaci to tun mutum yana da yalwar lokaci sai ya amfani da shi kafin lokacin matsatsin lokaci zai zo masa domin idan lokacin da matsalolin lokaci ya zo mata zai ji ta kaici ya ji haushi ya rasa yadda zai yi a cikin rayuwa don mai bai rubutu da wannan lokutan ba. Har yanzu ina tuna waɗansu kwanaki da na yi hasara su a cikin rayuwata, shekaru uku da na yi hasara su bana kowace makaranta, kuma lokacin na haddace Qur'ani, kuma lokacin zan iya kowane karatu, shekaru uku kawai dai ta waye na bar makaranta, bana aiki bana makaranta, haka kawai zaman banza, zaman kashe wando, zama na rashin manufa. Har yanzu idan na tuna waɗannan shekaru uku ina cizon ɗan yatsa cewa da na yi wani abu a cikinsu wanda zai amfane ni, da na tsara matsayin da nake cikin halin yi. Har yanzu kuma nakan tuna waɗansu watanni, su kuma guda biyu ne ko uku, da su ma na yi hasarar su bayan da girma na da hankali na har ma ina karatu a jami'a, amma suka wuce ni ban yi komai ba, su ma ina jin takaicin su. Kamar yadda har yanzu ina tuna waɗansu wata uku da nake kirga su a matsayin wata uku da suka fi kowanne albarka a cikin rayuwata, shi ne da na yi amfani da su duk lokacin da aka yi yakin tekun fasha na biyu, lokacin da Amerika ke yakar Saddam Hussein 1991 ne, wanda aka tafi da karatu a jami'ar mu tsawon wata uku saboda kusancinmu da inda ake rikici ko kuma iyaka da Saudiya take da ita da kasar Iraki. A wannan watanni ukun na yi amfani da su a cikin rayuwata sama da dukkan waɗansu wata uku da na taɓa amfani da su bayan na riga na yi hankali. Saboda haka sai nake jin abubuwan da na karanta cikin wannan wata ukun har yanzu da wuya in yi magana, in yi sashi guda ina magana ba tare da ɗauko wani abin da a wannan watanni ukun na karance shi ba. To haka rayuwa ce, sai mutum ya ribatu lokacinsu sun kafin wuri ya kure masa. Wannan shi ne abinda zan tunatar da mu kamar yadda na faɗa, idan an samu kasawa a cikin wannan lattasawa zunubin ba na bane ba, idan an samu ladan za mu raba tare, amma in an samu zunubin to ba ni bane ba. Ina jin mana wanda Mustapha ko da kamar yadda na faɗa bai sanar da ni da wuri ba, sai a ƙwararren lokaci kawai abinda ya amfani da shi amfani na kasancewa wasu tsohon aboki zai iya tilasta ni in yi abu ko da ban yi niyya ba, kamar yadda ni ma wata rana in tilasta shi ko da ban yi niyya ba. Fata na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya sanya mana albarka, ya sanya muku albarka, ya sanya wa 'ya'yanku albarka. Ubangiji ta'ala ya ba ku zuciyar da za ku haddace Qur'ani, Allah ya sa ku ji haushi ku haddace Qur'ani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.